ya Allah maruka Allah ni kai ne na roka baroki ka to to huiba ku jama'a tambaya ni keda
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekara ta 2023 ta wuce kuma kamar kowane fannin rayuwa, yayin da al'umma ke san barka a waɗansu fannoni, a waɗansu fuskokin kuma ta bar baya da kura da ake neman mafita. A yau za mu yaye kallaban shirin na wannan shekarar ne da nazarin abin da ya zame wa al'umma riƙawuya da kuma matakan da suke neman ganin hukumomi sun ɗauka domin samun ingancin rayuwa da cigaban al'umman. Faro daga Najeriya, inda wakilai Mubaraka Bashir ta yi hira da mata 'yan gwaggwarmaya a jihar Kano da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani, waɗanda suka ambaci janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a matsayin sanadin matsi da aka fuskanta a shekarar da ta shige.
A wannan shekarar da muke ban kwana da ita, za mu ce abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa, musamman mu da muke ma'aikata. Dan abin da kake samu a ƙarshen wata da aka samu haka ɗanye ɗan zubin dashi kai wa iyali, kai wa 'yan uwa, abokan arziki, abubuwa. Amma cikin wannan shekara zan iya cewa abin gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai. Idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a ɗan abin hawan da kike da shi, to bana abin ya kai ya ninka sai kin kai 60,000. Abin ya kai mahawar sun haje ma ababen hawansu. Gaskiya rayuwa ta yi tsada sosai. Wannan kuma kuɗin da aka samu ya karu, ya sa kayan masarufi komai dai yayi tsada, rayuwa ta yi tsada. Amma mota haya kika ce zaki yau sai kika kashe 2,000 kamar zaki je kauye a da. Gaskiya abin dai ba a cewa komai gaskiya bane dai, kam ba zancen wani tane dai, kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha.
Kije abin da ta faɗa shin ke tunda ke a gida kike ya menene zo ne miki ido?
Ina sai da siyarwa, komai da zaka fita ka siyo, abin da aka siyo shi 1,000 yanzu sai kin sa 2,000 kin siya. Ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci, da abin da ka samu abinci ne, abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi, sai dai hamdala kawai.
To ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara, tunda ai zamani ya canza, idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya, ka taimaka wa mai gida ya wannan, tunda hannu ɗaya kamar baya ɗaukan jinka aka ce ko.
Gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai, domin yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace-tallace, domin yanayin makaranta ma za ka ga ba zuwa suke yi ba sosai, saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida, yanzu kusan su suke yi, saboda iyayenmu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba. Akwai masu sana'a ne a gida, to a gidan ba yiwuwa take ba, sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci. To yanayin zuwa makaranta su kin ga dole ya samu tasgaro, ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa. Akwai kalubale sosai a ciki da muke fuskanta.
To Mallama Jamila, ke wuce ma'aikaciya, kin ji abinda Abida ta ce, akwai matsala ta dora wa yara tallace-tallace wanda kuma yake kawo cikas ga harkar karatunsu?
Eh, gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa, saboda yanzu nan ma idan kika fito kika shiga lokuna sai ki ringa kirga tukunyar awara akan layi da tukunyar wayan fulawa, kuma 'yan mata ne zaka ga suna sai da waɗannan abubuwa, ba sa makaranta ke nuna alamun ba sa makaranta, saboda da yawa mahaifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba, iyayensu ma su ma kuma ba su da yanda za su, sai fa yaran nan sun tafi. To ina ga lokacin makaranta, ko da ma sun je boko, to ana cike da kullun fashi, idan ma kuma an je boko ma tsirga, to islamiya fa ba za a je ba. To ma in gaya miki, ma ai a zamanin nan sai in ce tarbiya tana haɗe da ni da kuɗi ne,
tayaya ban fahimta
abin da nake nufi tarbiya tana da hadade da kuɗi idan mahaifi ba zai iya daukan nauyin ƴaƴansa ba alal misali a daidai ga abin da ya shafi auduga da yarinya sa budurwa za ta yi amfani da shi sabulu wanki eho da nan da aka san mace da kwalliya da shi to kin gani na tarbiya yake in ba zai iya bayarwa wannan kan sa yara ma har su shiga wani yanayi shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala-kala musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce cewa social media sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabbin dan abin da saurayi zai yaudare su ya basu to kin gani ai duk yana hada da tattalin faduwar rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar
to me zaki ce
ta ce wallahi har ta tuno min da wasu nan yara a bayan mutan suke wallahi ba su fi shekara 5 ba idan mangarba tai su suke zuwa kwankwasa gida sai su ce dan Allah ya taimaka musu da abinci sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu
to su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki amma
ni kaina abin ne mamaki dai koran nan wala ka na gansu a nan gida ba ko yaran abin ba dadi ko suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kudi da kudi a jikina
to yanzu ma iya
kanana
matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo tabarbarewan tarbiya kamar yadda malama Jamila take faɗa
wallahi rashin
tukunyan awarar daga farkon layi har ƙarshe an dora
ita uwar anti ba ta sana'a sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanansu zake gansu da plus wallahi suna gida-gida dan Allah ya taimaka musu da abinci idan suka je za su ci daya ni a gaba na gani dayan kuma sai su kai wa uwar
to su al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsalolin da dai an san akwai matsi na tattalin arziki
wani abin
kowa yana gidan kowa
wani abin sai al'umma sun furga tunda ita uwa ba ta iya fita kin ga yara ne ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma ɗan area nan bane suke shigowa
abida kin
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake
lafsi
shi yasa ya kawo rashin taimakawar amma kin ga sabanin da mutum yana cikin wani hali makotansa na jikin sa su suke fara taimaka masa to amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa takai yake yi shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci har sai sun dauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci amma abun babu dadi yaran suna yawan zagayowa nan haka sosai
to banda
kuma kin ga hakan yana taba tarbiya dan hadda mata a cikin su kin ga wannan zagayawar da suke kuma da magariba gari yayi duhu musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi da zaran sun zagaya inda babu mutane bata gari suna nan suna yawo kin ga kamar yanda tace sun ce mata bana 20 kin ga sun ganta sun ce ta bata 20 za su iya ganin wannan bijin su ce ya basu to kin ga hakan ya taba tarbiya ba kowanne ne yake da imani ba wani garin ya abasu din nan za a ja ra'ayinsu donan dan kudin da za a basu anan za a bata wa yara tarbiya gaskiya matsalar rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiya ya tabarbarin tattalin arziki ya kawo tabarbarewar shi gaskiya ana cikin matsi a rayuwar nan domin wata da take gaya mun wata yar makarantar mu tace saboda yanayin da suke ciki ta kasa biyan kudin makaranta yaranta da suke zuwa makaranta sun daina zuwa tace in ta kai ta kawo har sai ta yi musu awara da safe sun fita talla sun dawo sannan suke samun dan abin da za su ci wanda da kuma ba haka rayuwar take ba amma yanzu abin sai dai addu'a
ina mafuta
to ai kafin mu kai ga mama fita su ma makota su ma kuka suke ya irin wayannan al'umma ko in ce community din su ma bai ishe su ba to inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano 1400 har da 100 to wa ma ke zancen siga abinda za a sha sigan da shi ma babu wannan ya tuna ta zani kwanakin can baya akwai wata ɗaya da aka ce ta mutu uban yazo yana ta kuka wai saboda rashin abinci wai shine yaran suka dau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu to ina al'umma to al'umma ma ya kamata koyaya ne musamman to mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bani mai yawa ba idan a duk a cikin unguwanni kowani gida zai fidda kwano daya ba bar ragowar abincin ƴaƴanka ba fa lafiyayye kamar yanda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almajiri ina ji za a samu saukin rayuwa to amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata kowa kawai kafa yake iyakacin nasa amma dai ne mafita da nake gani to gwamnati ya kamata fa ta shigo
kadan kenan daga cikin tsaka mai wuya da waɗannan iyaye mata suka ce ƴan Najeriya sun shiga shekarar da ta gabata sai ku tare mu a shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare domin jin yadda suke ganin za a samu maslaha Nan kuma zamu dasa aya a shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi Jamhuriyar Niger domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke so hukumomi su ƙara zage damtsi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu mata ƴan gwagwarmaya a jihar Kano, Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani. Sai kuma wakilinmu Baraka Bashir ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Yasa wannan shekara ta kasance mai cike da dimbin alheri, ya ba mu zaman lafiya da wadatar zuci da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu mazaba.